بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na litinin wacce ta daidai da 12 ga watan ramadan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1436 wacce ta yi daidai da 29 ga watan June shekara ta 2015 wannan shine kasad na 162 daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna Darul Hadithi Salafiyya wacce take number 4 Madarkaci Road anan gaskiya layout Azariya a jahar Kaduna a Najeriya karatun da babban malamin mu Sheikhul Allama Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Al-Albani rahmatullahi alai yake gabatarwa a lokacin rayuwar shi idan ba kuma ta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a suratul Baqara sura ta 2 daga cikin jeren giyar surori na Al-Qur'ani a darasi da ya gabata mun kwana a aya ta 283 fadin Allah madaukakin sarki wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda har zuwa karshen wannan aya a yau zamu tashi aya ta 284 Allah madaukakin sarki yace lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير
إذن بكم انتابا منكر انتا aya ta 283 fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda mana ayoyi da suke bayani suke karantar da mu game da hukunce-hukunce na bashi Allah madaukakin sarki ya bayyana mana hukuncin bashi da hukuncin ciniki na assalam a aya ta 282 doguwar aya mafi tsawo a cikin alqur'ani ya biyo baya da bayanin cewa idan kun kasance a halin tafiya ba ku samu marubuci ba to kwa iya bada jingina a madadi na bashi da zaku karba amma idan sashen ku ya amince da sashi to lallai ne babu laifi a kiyin jingina ba sai an yi ba amma dai lallai wanda aka dauki amana aka bashi to ya idar da wannan amana ga wanda ya amintu da shi Allah madaukakin sarki sai ya kwabi al'ummar musulmi ya kwabi waɗanda suke ba da shaida Allah ya ce kada ku boye shaida kada ku boye shaida to wannan gabar ta kada ku boye shaida wasu malamai suka ce tana da alaka da wannan aya da Allah ya ce lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ga Allah wato mulkin sammai da mulkin kasai da abubuwan da ke cikin su na halitta ɗan adam da aljanu da mala'iku da dabbobi na sama da na tudu da na ruwa gaba ɗaya mallakar Allah ne halittar shi ce shi ya halitta su sannan bayin shi ne gaba ɗaya mallakar shi ne wa in tubudu ma fi anfusikum Allah ya ce ko ku boye ko ku bayyana abinda ke cikin rayukanku abinda ke cikin zukatanku ko ku bayyana su aw tukhfuhu ko ku boye su yuhasibukum billah Allah dai sai yi muku hisabi da wannan abun ko kun bayyana ko kun boye Allah zai muku hisabi wasu malamai suka ce kaga wannan gaba ta yi daidai da fadin Allah da yace wala taktumu shahada kada ku boye shaida dan haka ko kun boye ko kun bayyana Allah sai yi muku hisabi wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wannan wato asalin gaba wasu kuma suka ce a wannan ayar ta zo ne daga mamman bayani mana bayani na gaba daya kamar cewa ake ya ku musulmi ko ku bayyanar da abin da ke cikin ranku shine in tubudu ma fi anfusikum ai in tuzhiruhu in ma kun bayyana abin da ke ranka ka furta shi a baka ka aikata shi a aikace ya bayyana aw tukhfuhu ko ka boye shi a cikin ranka bakai furuci da shi da baka ba baka aikata shi a gabobi an gani ya bayyana ba Allah ya ce wannan abu yuhasibukum billah Allah zai muku hisabi da shi a ranar alkiyama sai an bincike ka sai an yi maka hisabi na keke da keke game da wannan abu da ka boye ko ka bayyana a cikin ranka jama'a mun fahimta fayaghfiru liman yasha Allah sai ya gafarta ma wanda yaso cikin bayin shi wannan isa ce da iko da mashi'a ta Allah wa yu'azzibu man yasha kuma yayi ma wanda yaso azaba da adalci ba zalunci ba wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah me iko ne akan komai yana da iko yayi mawani gafara ba wanda ya isa ya ce dan me kuma yana da iko yayi mawana azaba babu wanda ya isa ya ce dan me Allah mai iko ne cikakken iko akan komai wannan aya kamar yadda ka jita wato yazo a cikin hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito da Imam Ahmad daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa a sa'ad da wannan ayar ta sauka mana aya ta 284 a suratul baqara fadin Allah lillahi ma fis samawati har zuwa karshe a sa'ad da wannan ayar ta sauka wannan sahabi Abu Huraira yace ishtadda zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wannan aya ya zantana dauke da bayani wanda ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan mu lura da lafazin ayar daidai fadin shi da yace in tubudu ma fi anfusikum mana duk abin da kake waswasi da shi a ranka duk abin da ka tunano abin da zuciyarka ta hararo to sai an maka hisabi da shi a ranar alkiyama jama'a abin na da tsanani ko bai da shi yana da tsanani a ce duk tunanin nan naka hasashen nan naka, khawatir, kaulul qalbi dake halarto maka a zukata, zan yi kaza, zan yi kaza, ba zan yi kaza ba, waɗannan abubuwa dake kai komo a ranka, Allah yace sai an maka hisabin su, sai an bincike ka game da su. Wannan aya da sahabbai suka ji, sai suka ji ta yi musu tsanani, ta yi tsanani. Ina fata mun fahimta. Dan da nan sai suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka gurfana akan gwiwoyin su, suka ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, kullifana min al'amali ma nutiqu, an dora mana ayyukan da zamu iya, as-sala an ce mi sallah mun yi saboda zamu iya, was-siyam an ce mi azumi, wal jihadi was-sadaqa an ce mi jihadi, an ce mi sadaka, waɗannan ayyuka gaba ɗaya mun yi saboda zamu iya. Amma wa qad unzila alayka hadhihi al-aya, ya manzon Allah gashi an saukar maka da wannan ayar, wala nutiquha, ba za mu iya aiki da wannan ayar ba, a ce duk abin da ranka ya tunano sai an maka hisabi akan shi a ranar al-qiyama. Ya manzon Allah, wannan aya ta yi tsanani, wala nutiquha, ba za mu iya ba, in ji sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, rufe bakin su ke da wuya, sai annabi ya ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain qablakum, so kuke ku fadi kamar yadda ma'abuta littafi waɗanda suka gabace ku suka fadi, yahudu da nasara, suka ce sami'ina wa asaina, mun ji amma mun saba, ba za mu da'a ba, ba za mu bi mu yi biyayya ba, so kuke ku fadi irin abin da suka fadi. Annabi ya ce bal qulu sami'na wa ata'na, ku ce mun ji kuma mun yi biyayya, ghufranaka, ku ce muna neman gafarar ka ya Allah, rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana, muna neman gafarar ka ya ubangijinmu, wa ilaikal masir, kuma gare ka makoma take, ita ce ranar alqiyama. Annabi ya kwaɗi sahabban shi, ya horar da su, ya hana su kwaikwayon Yahudawa game da ɗabi'ar da suka bayyana game da abin da Allah ya aiko annabawa da shi. Allah ya ce ku ce mun ji kuma mun yi biyayya. Ina fata an fahimta. Nan da nan sahabbai suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suka bi abin da ya faɗi, suka bi shi ba su gaddama ko musu ba, su ma sai suka ce sami'na wa ata'na, ya Allah mun ji mun yi biyayya, ghufranaka rabbana, muna neman gafarar ka ya ubangijinmu, wa ilaikal masir, kuma gare ka makoma take. Kaji abin da sahabbai suka faɗi. Abu Hurairah yace falamma qatara ahal qaum zallat biha alsinatuhum, da sahabbai suka ɗauki wannan kalma da annabi ya horar da su da su riƙa faɗin ta, sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, mun ji mun yi da'a, ya ubangijinmu ka gafarta mana, gare ka makoma take, suka yi ta maimaitawa sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, iqtara'a al qaumu, sahabbai suka riƙa maimaita ta har sai da wannan kalma da annabi ya dora su akai ya ladabtar da su da fadin ta tai laushi a harsunan su, wannan kalma da tai laushi a harsunan su, sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wannan aya ta 285, fa anzalallahu fi ithriha, fadin shi da yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna. Na'am.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Wannan aya sai ta sauka fadin Allah da yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Wannan aya sai ta sauka Allah yana mai bada shedar annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma yana mai bada sheda game da imanin da ya tabbata a cikin zukatan sahabbai. Allah yace amana ar-rasulu, manzon yayi imani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi yasa Allah yazo da shi mu'arrafan bi al-ahadiyya, wannan manzon shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yayi imani bima unzila ilaihi, da abinda aka saukar mishi na wahayi al-qur'ani da sunna, wal mu'minuna, haka mu'minan nan su ma sun yi imani. Suwaye mu'minan? Sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda mu kalli lafazin ayar, mu lura da dalilin saukarta, suwa suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam? Kaga sahabbai ne suka ce ayar nan ta yi tsanani. Annabi sai ya ce a'a, so kuke ku fadi irin abin da Yahudu da Nasara suka fadi, ku ce mun ji mun yi biyayya, ku faɗi wannan kalmar. Sahabbai sai suka faɗa, sai ga aya ta sauka, Allah na ba da shaida akan imanin su da wannan aya da imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kinan duk wani mumini da zai samu falala ta imani, to sahabbai sun riga shi. Dan haka dukkan wani wanda sunan mumini zai dabbaku akan shi, to sunan ya riga dabbakuwa akan sahabbai kafin shi. Shi yasa wannan jama'a yana nuni akan sihhatu manhajis salafis salih, wato inganci na tafarki na manhaji na malaman salaf waɗanda suke magabata. Istidlali da waccan aya da Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين, يبي wani tafarki daban da tafarkin da mu'minan nan suka bi. Wasu mu'minai Allah yake nufi su ne sahabbai, yabi tafarkin da ba sahabbai suka bi ba. Sannan da fadin Allah da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani. Su wane ne allazina sabaquna bil imani? Sune sahabbai. In ka ce malamanka ai sun gabace ka da imani, malamansu da malaman malamansu, sai mu ce eh mun ji. Amma ya dukhulu fihimul iman dukhulan awwaliyan bin nisbati li sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunan imani kan ya gazgata akan kowa, sai da ya gazgata akan sahabban manzon Allah. Shi yasa anan Allah ya sheda yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da abinda aka saukar mishi na wahayi al-qur'ani da sunna daga gurin ubangijin shi. Wal mu'minuna, haka mu'mine ma sun yi imani. Ai wal mu'minuna amanu, mu'mine ma sun yi imani kama amana bihi ar-rasul. Kullun, dukkansu mu'minan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amana billahi, dukkansu sun yadda da Allah, sun yadda da kadaituwar Allah, sun yadda da rububiyya da uluhiyya, tsantsanta bauta ga Allah, sun yadda da sunaye da siffofi na Allah. Wa mala'ikatihi, haka sun yadda da mala'ikun Allah, cewa bayi ne na Allah, ma'asumai daga kuskure da zunubi, ba su saba wa Allah cikin umurnin shi. Wa yaf'aluna ma yu'marun, abinda aka umurce su kada suke aikatawa. ba su aure, ba su cin abinci, ba su kasuwanci. Waɗannan muminai da wannan annabi sun yi imani da mala'iku a wannan fuska, wa kutubihi, aka sun yi imani da littattafan Allah, at-taura da injila ta annabi Isa, da zabura ta annabi Dawud, da suhufi Ibrahim, da al-Qur'ani da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wanda daga cikin al-Qur'ani akwai wattan ayar annabi da muminai duk sun yi imani da ita. Wa in tukhfu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Muminai da annabi sun yi imani da wannan ayar, kamar yadda sun yi imani da al-Qur'ani, kamar yadda sun yi imani da dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama gurin shi. Wa rusulihi, sannan sun yi imani da manzanni gaba ɗaya, tun daga annabi Adam har zuwa cikamakin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Waɗannan muminai da waɗannan annabi cewa suke la nufarriqu baina ahadin min rusuli, ba ma rarrabewa tsakanin manzannin Allah, mu ce mun yadda da wani ba mu yadda da wani ba, a'a sun yadda da su gaba ɗaya. Ina fata mun fahimta. Wa qalu, kuma waɗannan muminai cewa suka yi sami'na wa ata'na, mun ji saƙon Allah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa ata'na kuma mun yi biyayya. Ghufranaka rabbana, ya ubangijinmu muna neman gafararka, ka gafarta mana. Wa ilaikal masir, gare ka makoma take. Kun ga wannan fadi da annabi ya horar da sahabbai da su yi, suka rika fadin sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah madaukakin sarki sai ya dauko wannan kalmar ya saukar da ita a matsayin wahayi na Al-Qur'ani. Ina fata mun fahimta. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Suka ce ya ubangijinmu, kai mana gafara, ka gafarta mana zunubanmu. Wa ilaikal masir, gare ka makoma take. Al masiru ay al ma'adu, makoma. Za a tayar da matattu ta hanyar wato tada su daga kaburbukan su, da yi musu hisabi na ayyuka da suka yi, da ba su sakamako na waɗannan ayyuka da aka yi musu hisabi waɗanda suka aikata a duniya. Jama'a, kun ji wannan ayar, kaga wannan ayar kenan ta yi shaidar imanin sahabbai game da wannan ayar da suka ji cewa ba za su iya ɗaukan ta ba. Kaga idan har cewa da sahabbai suka yi kullifna minal a'mali ma nutiqu, as-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqa, suka ce wa qad unzila alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha, idan wannan aibi ne da sahabbai suka samu kansu a cikin sakamakon fadin wannan, to Allah dai yayi shaida akan imanin su kuma ya kore musu wannan aibi, in ma aibi ne. Ina fata an fahimta. To amma ya rage shin wannan nauyi da waccan ayar take dauke da shi, ta wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, shin nauyin yana nan koko Allah madaukakin sarki ya dauke? Sai Allah madaukakin sarki ya asalin dauke musu wannan nauyi saboda imani da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da imani da suka yi da abinda aka saukarwa annabi na Al-Qur'ani. Dan haka malamai suka ce falam ma fa'alu zalik, da sahabbai suka aikata haka, nasakha Allahu ta'ala, sai Allah ya rage ma waccan ayar fadin hukunci, sai Allah ya rage mata fadin hukunci. Shine nasakha Allah, saboda an-naskhu anan ba ana nufin gusar da hukuncin ayar gaba ɗaya ba. Ina fata mun fahimta. Saboda an-naskhu a harshe da yare na malaman salaf, musamman sahabbai, sukan faɗi an-naskhu sunufi al-izalatu bil kulliya, sannan sukan faɗi an-naskhu sunufi takhsisu hukmi al-aya ko takhsisu umumiha, ma'ana sukan faɗi an-naskhu sunufi share aya gaba daya, sannan sukan faɗi an-naskhu sunufi cewa ayar ta zo da hukunci mai fadi amma za a rage mata fadin hukunci. Ina fata mun fahimta. To wannan ayar da ta sauka ta rage ma waccan aya ce ta wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, ta rage mata fadin hukunci ne, ba ta share ta bane gaba dai. Ina fata mun fahimta. Kenan sai ya zama akwai abin da waswasi ne na zuciya da Allah ba zai kama ka da shi ba, sannan akwai waswasi na zuciya wanda idan kai to Allah sai ya kama ka kuma zai dandana maka azaba. Ina fata mun fahimta. Alama ya ati tafsiluhu insha Allah, kuma yadda bayanai za su zo nan gaba kadan. Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan aya yana mai dauke ko yana mai rage nauyi da fadin hukunci na waccan ayar da take cewa ko ku bayyana ko ku boye abin da ke ranku Allah sai yayi muku hisabi. Allah yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله مدوكاكين سركي سيتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, Allah bai dora wa wata rai sai abin da za ta iya. Allah bai dora mata wani nauyi, wani ibada, wani aiki na gabobi ko na zuci. Allah bai dora ma wata rai illa wus'aha, sai abin da za ta iya aikatawa. Aikin nan na zuci ne, aikin nan na gabobi ne. Allah bai dora ma wata rai sai abin da za ta iya. Kaga wannan sai ya zama dauke ko rage fadin hukuncin waccan aya da Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da ka boye ko ka bayyana a ranka, Allah zai kama ka zai maka hisabi. Ima wanda ya ga dama azaba, ya gafarta ma wanda ya ga dama. Sai ya zama kenan wannan lafazi ta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dauke ko rage fadi ne na waccan ayar. Hadisi ya zo don ya karfafi wannan, kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaita daga sahabi Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna Allaha tajawazali ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Annabi yace lalle Allah madaukakin sarki yayi ahuwa ya yafe wa al'ummata abinda rayukan su suke wato asalin wato tunanowa da shi. Me ke kake tunanowa a ranka, me ranka yake sakawa, me kake ayyanawa a cikin ranka, to Allah madaukakin sarki ya yafe maka, yayi maka ahuwa matukar baka furuci da shi ba ko ka aikata, baka furta ba baka aikata ba, Allah ya yafe maka. Kaga wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa wannan ayar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. To sa'annan haka Muslim ya ƙara ruwaitar wani hadisi daga sahabi Abdullah dan Mas'ud, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana sahabbai sun zo gurin shi, suka ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna lanajidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bi. Suka ce ya manzon Allah, dayan mu yana jin wani waswasi a ran shi, wanda yana jin yana ganin abu ne mai girma ya furta shi da baka. Ko kun fahimta jama'a, kaji ka tunano kaza, kai tunanin kaza, tunanin zalunci ko na sata ko na zina ko wasu abubuwa da suke zuwar maka a zuci, khawafirul bal, game da Allah da abin da ya shafi mala'iku da littafai da annabawa. Ka san ran dan adam ba za ka raba shi da waɗannan ba ko? Ko kun fahimta jama'a? Sahabin ya ce ma ya ta'azamu ahaduna an yatakallama bihi, ɗayan mu yana ganin al'amari ne mai girma ya iya furta shi, dan in ka furta za ka iya barin musulunci. Ai akwai irin waɗannan khawatirul bal din, kai baka isa ka tsiraitar da kanka daga irin waɗannan tunane-tunanen ba. Suka ce ya manzon Allah, gashi muna jin irin wannan a cikin zukatanmu. Sai annabi ya ce wa qad wajadtumuhu, kun ji irin wannan a ranku, kuna iya dannewa ba ku furci da su balle ku aikata. Suka ce iya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabi ya ce zaka sarihul imani, wannan shine tsantsar imani, ka ji a ranka ka danne ka bar shi, baka furta ba, gabarka bata aikata ba, ai wannan imani ne. Ina fata mun fahimta. To kun ga waɗannan hadisai suna ƙara bayyana mana wato wannan gaba da Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah bai dora wa wata rai sai abin da za ta iya. Kaga zaka iya tare kanka da waɗannan tunani na zuci da suke bijiro maka, ba za ka iya tare kanka daga gare su ba. Sai dai za ka iya hana kanka aiki da abin da zuciyarka take riya maka, amma ka tare zuciyarka daga tunanowa fa wannan ba za ka iya ba. To wannan tunanin da ba ka iya sarrafa kanka a kan ka hana kanka yin shi, to Allah ya yafe maka, dan baya dora ma wata rai sai abin da za ta iya. Ba ka iya turewa, to Allah ba zai kama ka da shi ba. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? Allah madaukakin sarki ya ce la hama kasabat, abinda wannan rai ta aikata na alkhairi, to ladan nata ne, ba za a zabtare mata ba. Wa alaiha maktasabat, haka abinda ta tsururutar makanta na sharri da aikin sabo, to yana akanta, sakamakon shi zai tabbata akanta a ranar alqiyama. Ai Allah yana nufi a wannan gabar alhasanatu wassayyi'at, kyawawa da ka aikata, dukkan rai da ta aikata kyakkyawa to lahanata ne, sannan in ta aikata mummuna alaiha yana nan akanta. Ina fata an fahimta. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na, sai Allah madaukakin sarki ya fadi kamar yadda wato waɗannan sahabbai suka fadi. Allah sai ya ce ya ubangijinmu, wato sahabbai Allah ya sun fadi, Allah sai ya nakalto fadin su sai ya fadi, yace rabbana, suke cewa ya ubangijinmu, la tu'akhidhna, kada ka kama mu da laifi, in nasina aw akhta'na, idan muka yi shi da mantuwa ko kuma muka yi shi da kure, Allah kada ka kama mu da shi. A cikin riwayar Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah sai yace na'am qad fa'altu, eh na aikata haka, bazan kama ku da abinda kuka yi na laifi da mantuwa ko da kuskure ba, bazan kama ku ba. Suka ƙara cewa rabbana wala tahmil alaina isran, ya ubangijinmu kada ka dora mana nauyi, nauyin abinda ba za mu iya ba, kama hamaltahu ala allazina min qablina, kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka gabace mu. Allah ka a dora mana irin abinda aka dora musu nan nauyi. Ina fata mun fahimta. Qala, sai annabi ya ce qala Allahu, Allah ya ce qad fa'altu, ba zan dora muku nauyin abinda na dora ma waɗanda suka gabace ku ba. yahudu da nasara akwai abubuwa da yawa na halal da Allah ya haramta musu kaga nauyi ne akwai abubuwa na shara'i waɗanda na nauyi ne Allah ya dora musu mu Allah bai dora mana ba a cikin su idan mutun yayi laifi a iya cewa to tuba daga laifin shi ne kai eh to ka kashe wanda kuka yi laifin tare ai Allah ya bayyana haka a cikin suratul baqara ku wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al'ijla kun zalunci kanku ta hanyar bautar dan maraki dan aka fatubu ila bari'ikum ku tuba ga mahalicinku makahajinku shine Allah tubar ita ce faqtulu anfusakum ku kashe kanku ma'ana falyaqtulil bari'u minkumul mujrim wanda bai yi ba to ya kashe wanda yayi ko kuma wanda yayi ya kashe wanda yayi ma'ana waɗanda suka yi bautar gunki tare yanzu kaga nauyi ne da Allah ya dora wa al'ummomin da suka gabace mu sai waɗannan sahabbai suka ce ya ubangiji kada ka dora mana abinda yake mai nauyi kamar yadda ka dora shi akan waɗanda suka gabace mu qala Allah sai yace qad fa'altu ina yi haka ma'ana na karbi wannan bazan dora muku ba shi yasa a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yace ku bi wannan annabi wanda yake wato ya zo muku da abin da yake sauke muku na nauyi a wuyanku wayabau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim dan haka nauyace nauyace da shara'i waɗanda suke masu kunci ne a cikin al'ummomin da suka gabata a cikin wannan al'umma sai Allah madaukakin sarki ya saukaka ta a cikin su idan fitsari ya tabi jikinka sai a ce ka sa dutse ka kankare gurin in ya tabi tufafinka sai a ce ka sa almakashi ka yanke kaga wannan tsanani ne a cikin al'ummar ina fata an fahimta to amma a cikin al'umman mu Allah madaukakin sarki sai ya saukar da sauki da sassauci waɗannan sahabbai suka fadi Allah ya ƙara nakaltowa yace rabbana suka ce ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kada ka dora mana abinda ba mu da iko akan shi waswasun zuci ba mu da iko ba mu iya tarewa Allah kada ka dora mana kakka kama mu da shi Allah sai yace qad fa'altu na aikata haka bazan kama ku da shi ba suka ce wa'fu anna ya Allah ai mana ahwa a yafe mana zunubanmu Allah yace na yafe muku waghfir lana suka ce Allah a gafarta mana a suturta mana zunubanmu Allah sai yace na suturta muku na yafe muku warhamna suka ce ya Allah aji tausayinmu ai mana rahama Allah sai yace na muku rahama suka ce anta maulana kai ne majibincin al'amarinmu mataimakinmu fansurna alal qaumil kafirina Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai wannan ayar sai ta zama wato rage ko kuma dauke wannan nauyi ne da sahabbai suka fahimta a cikin waccan aya da Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum ko ku bayyanar da abin da ke ranku au tukhfuhu ko ku boye yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi fa yaghfiru liman yasha ya gafarta wa wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma yi wa wanda ya so azaba da adalcin shi wannan ayar ba soke ta gaba ɗaya ba ba shafe ta gaba ɗaya waɗannan ayoyi suka yi ba inna ma sun rage mata wato asalin fadi ne na hukunci saboda akwai nassoshi na alqur'ani da sunna waɗanda suka zo da ambaton cewa idan ka nufi aikata abu kaza kaga nufi na zuci ko baka aikata ba Allah zai dandana maka azaba dan haka ayar tana nan a waccan ma'anar amma abin da ya shafi waswasi na zuci wanda ba kai ka kaga ba ba kai ka fare shi ba ya bijiro maka kana kokarin kaucewa yana dawo da kai to wannan Allah ba zai maka hisabi da shi ba ku kun fahimta jama'a yanzu idan kai niyyar aikata zunubi kai niyyar yin sata a garin Makka, kai niyyar zina ko luwadi, niyya kawai idan kai Allah sai ya dandana maka azaba. Yanzu kaga sai a dawo maka waccan ayar kenan, kaga ayar tana nan a yadda take. Haka Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim, duk wanda yayi niyyar aikata zunubi a Makka cikin harami, Allah ya ce sai mun dandana mishi azaba mai tsanani. Kenan yanzu kaga nufin aikatawa ko baka aikata ba, to Allah sai ya kama ka da wannan nufin da kai a zuciyarka. Kaga ayar tana nan muhukama a ma'anarta, ko kun fahimta jama'a? Anan ne malamai sai suka yi tafsiri, shin dukkan ayyukan da bawa ya nufi aikata su na zunubi idan bai aikata bane Allah madaukakin sarki zai mishi azaba? Sai aka ce a'a. Akwai aikin da idan kai nufin aikatawa na zunubi sai ka fasa aikatawa saboda Allah, saboda tsoron Allah, to ba za a kama ka da wannan aiki ba, hasali ma lada za a rubuta maka. Ko kun fahimta jama'a? Hadisi ya tabbata da haka. Hadisi da Annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallama, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, duk wanda ya nufin aikata sabo, ka nufi aikata zunubi sai baka aikata ba, amma saboda tsoron Allah, saboda girman Allah, saboda tsoron azabar Allah, sai ka ce ka fasa. Amma wa'azi sai ka ce ka tuba, ka fasa aiwatar da abinda ka nufata a zuci, to Annabi ya ce za a rubuta maka lada ɗaya kyakkyawa. To amma a sa'ad da ka nufi aikatawa, ka nufi ka sha giya, ka nufi kai zina, ka nufi kai caca, sai ka shafa aljihunka sai ka ji baka da kotaro, da kuɗi ake caca kai kuma baka da su, da kuɗi ake zina kai kuma baka da shi, da kuɗi ake siya a sha giya kai kuma baka da shi, a madadin baka da kuɗin da zai sa kai sabo, sai ka ce to ka fasa, to sai an rubuta maka zunubi, ba maganar lada ake ba anan. To yuhasibukum billah, ina fata mun fahimta. Dan haka wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, anan sai an maka hisabi, kuma sai an bincike ka akan wannan nufin da kai. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Ku tuna da wancan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hadisin Bukhari da Muslim. Annabi yace idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nari, idan musulmi biyu suka fuskanci junan su da makamai, wannan na yakar wannan, wannan na yakar wannan, Annabi yace da wanda aka kashe, da wanda yayi kisan gaba ɗaya suna wuta. Sai aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadha al maqtul, wannan dai wato hadha al qatil, wannan dai da yayi kisa mun san shi yayi kisa, mana ga laifi na aikin da yayi na kisan kai, dan kan an ce yana wuta ba mamaki. Amma fa ma balul maqtul, shi da aka kashe, shi mai laifin shi da aka ce da shi da wanda ya kashe shi duka suna wuta? Annabi sai yace innahu kana harifan ala qatli sahibihi, shi ma yana da kwadai, yana da nufin kashe dan uwan shi. Yanzu kaga nufin da yake da shi na kashe dan uwan shi bai kai ga kisan ba, amma Allah ya tabbatar a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma yana wuta. Kenan ayar tana nan a yadda take, wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, inma an rage fadin hukuncin ayar ne, dan haka sai ya zama khataratul bal, abubuwan da zuciyarka da tunaninka na waswasi yake bijiro maka da shi, kayi kaza kayi kaza, kana kaucewa yana dawo maka da shi, kana kaucewa ka kawar da wannan wani yazo ka ture wannan wani yazo to irin wannan shine Allah madaukakin sarki yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan haka Allah ba zai bincike ka ba ba zai kama ka ba ba zai ma hisabi ba balle maka azaba ina fata mun fahimta wasu malamai suka ce a zai maka hisabi zai maka hisabi ya bincike ka sai dai hisabi ne na takrirul a'mali hisabi ne na tabbatar da kai kaza ka tunano kaza kai waswasin kaza a ranka amma ba a maka hisabi da waɗannan ayyukan ba ma'ana ba za a yi maka azaba ba ba za a kama ka da su ba kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya tabbatar hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wani cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani cikin ku face sai Allah yayi magana shi da shi a ranar alqiyama laysa bainahu wa bainahu tarjumanu babu tafinta tsakanin shi da Allah fa yaqulu sai Allah yace fa'alta kaza yawma kaza wa kaza ka aikata kaza a rana kaza da kaza ba wannan sai yace iya Allah Allah na aikata ka aikata kaza yace i na aikata kaza sai yace i daga shi sai Allah ba wanda yaji Allah madaukakin sarki sai yace ka aikata su a duniya ba wanda ya sani kad ghafartu laka bihal yau na gafarta maka su a yau dan haka ka tafi aljanna wasu suka ce shine wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah suka ce wannan ita ce ake kira da muhasaba a wannan babin mana ba kama kaza ai da azaba ba kaga wannan fassarar daidai ce sannan wannan fassara ta cewa wato asalin ana nufin khataratul bali wadanda ba kai ne ka kirkire su ba ba nufi ne na saban Allah da ka fasa ba saboda tsoron Allah ba kaga ita ma wannan fassara sai ta zama daidai ce ina fata kun fahimci duka fassarorin dan haka jama'a kun ji wannan ayar Allah madaukakin sarki daga karshe sai yake cewa kad fa'altu na aikata duk abin da kuka nema zan yi muku afuwa ba zan dora muku abinda ba za ku iya ba kamar yadda aka dora wa waɗanda suka gabace ku zan gafarta muku zunuban ku na suturta muku su zan muku rahama zan jibinci al'amarin ku zan taimake ku akan mutanen da suke kafirai Allah ya ce kad fa'altu hadisin da yazo da wannan hadisi ne ingantacce hadisi ne da al-Imam Muslim ya ruwaice shi ina fata mun fahimta dan haka kenan sai mu fahimci dalilin saukar ayar da Allah madaukakin sarki yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna shine fadin sahabbai da suka yi da cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami'na wa ata'na ina fata mun fahimta ma'ana dalilin da ya jawo saukar wannan ayar shine waccan ayar da sahabbai suka zo gurin annabi suka ce tayi musu nauyi an fahimta annabi yace ku ce sami'na wa ata'na da suka fada Allah sai ya saukar da amanar rasulu ina fata mun fahimta to sannan fadin cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya dan ta zama sakamako na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga Allah da biyayya da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da suka yi da'a suka ce sun ji sun yi biyayya sun amsa kiran Allah sun amsa umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya dauke musu wannan nauyi da yace wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu sai Allah ya dauke musu wannan nauyi sai yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan na nuna mana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin shari'a ta musulunci to dauke nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar ku auna hatta a shari'ar musulunci an ce kai sallah an ce kai azumi shari'a ta zo da wannan to amma sai ya zama ba za ka iya ba to shari'a ta sauke maka wannan nauyin ina fata mun fahimta za ka iya sallah a tsaye to lallai kai ba za ka iya yi a tsaye ba saboda rashin lafiya to shari'a ta sassauta maka kaga sabanin shari'ar waɗanda suka gabace mu ina fata an gane annabi yace salli qa'iman kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba fa qa'idan kai a zaune in ba za ka iya ba fa ala janbin kai a jingina ko a kishin gide kaga dai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan sauki ne na addinin musulunci musulunci ya farlanta maka azumi ya wajabta maka amma baka da lafiya a ka tsufa a mace ce mai juna biyu ta khafu ala ma fi batniha tana tsoron in ta azumi din da ke cikin ta zai wahala ita ma ta wahala a mace ce mai shayarwa in ta azumi za ta rasa ruwan nono da za ta ba danta ko yarta ta galabaita dan ya galabaita a mara lafiya ne mai cuta dawwamammiya almuslimina to musulunci sai ya ce ya aje azumi ya tiyar da miskini a makofin kowane azumi da ya aje a matafiyi ne kaga ba rashin lafiya ba ba tsufa ba ba ciki ko shayarwa ba a rashin lafiya ai ba tafiya ne musulunci sai ce to ka aje azumi karama a wasu kwanaki na daban fa'iddatun min ayamin ukhar ina fata mun fahimta kaga wannan di yana nuna mana yusru shari'atul islam yana nuna mana sauki da samaha ta musulunci dan haka a musulunci babu kunci a musulunci babu wahala ina fata an gane duk abinda kaga kake da sunan musulunci kana wahala wallahi ba musulunci bane ba musulunci bane dan idan tsanani yayi tsanani to musulunci sai ya jawo maka sauki da tsanani ya faru sai sauki yazo ina fata mun fahimta dan haka wannan aya tana wato bayyana mana cewa dukkan wanda ya bi yayi da'a ga Allah yayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah madaukakin sarki zai bashi mafita Allah zai dauke mishi nauyi da kunci da yake ciki na rayuwa ko kuma na addini Allah madaukakin sarki ka taimake mu waɗannan ayoyi jama'a sune ayoyi na ƙarshen suratul baqara ina fata an gane ma'ana karatu na tafsiri da muke a cikin wannan sura ya ƙare sai dai kafin nan jama'a akwai wasu hadisi da nake so zan dan ambata mana kadan waɗanda suke karfafa wannan ma'ana da muka bayyana game da ayar lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan haka mu ƙara natsuwa da kyau mu fahimci jawabin da ne a dazu annasxu da yazo a cikin hadisin muslim daga sahabi abdullahi dan abbasin to ana nufin wato rage fadin hukunci ne ba dauke hukuncin ayar ne gaba daya ba kamar yadda mun ji akwai ayyukan da in ka tunano ka kulle su a cikin zukatanka Allah madaukakin sarki zai kama ka da su akwai kuma waɗanda idan suka bijiro ba tare da kai ka kage su ba to shine ayar da Allah madaukakin sarki yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kuma shine ma'anar fadin Abdullahi dan Abbas cewa sai wannan ayar ta shafa waccan ai ta rage mata fadin hukunci ina fata mun fahimta dan haka malamai daga ƙarshe suka ce waɗannan ayoyi suna dauke da darussa masu dimbin yawa darasi na farko ayoyin suna dauke da bayani game da ilimin Allah da fadin yalwar ilimin Allah kuma wannan na nuni akan sanin da Allah yayi game da ayyuka nasarari da na boye wannan shine ke nuni akan hisabi zai biyo baya ma'ana hisabi na nuni akan sanin ayyuka dan abinda mala'iku suka rubuta suna rubuta abinda ka fadi ko ka aikata ne abinda ke rai ba wanda ya sani sai Allah to hisabi da Allah zai maka da abinda ka kudirce a ranka wannan na nuni akan umumu ilmillahi ta'ala wa sa'atihi wannan yana nuna maka fadin ilimin Allah Allah yana da ilimi ilimi mai fadi ina fata an gane to sa'annan wannan aya waɗannan ayoyi suna tsoratar da bawa kada ya boye mugun abu a cikin zuciyar shi kada ya zama kana kujirce mugun abu a ranka kada ka kulla sharri kada ka kujirce makirci a ranka kada ka kujirce kafirci kada ka kujirce munafinci kada ka kujirce bid'a a cikin ranka in ka kujirce to yuhasibukum bihillah ayar tana nan a yadda take ina fata mun fahimta dan ai da wannan ne Allah ya yi ma kafirai ya yi ma munafikai hukunci abaka ba sun ce sun yi imani ba a aikace ba suna sallah ba suna azumi suna zuwa jihadi ana fita tare da su to amma a zuci fa kaga da suka kudirce kafirci aka san abinda suka bayyanar a zuci Allah zai musu hisabi da wannan abin da ke ransu ko Allah ba zai musu kaga da shi Allah zai musu hisabi shi yasa Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah da ranar alkiyama Allah sai ya ce sam ba mu'minai bane me yasa Allah ya kore musu imani tare da ga sallah suna yi ga azumi ga jihadi ga kaza kenan Allah ya hukunta su da abinda suka kudirce na munafinci a ransu kenan waɗannan ayoyi suna tsoratar da kai musulmi kada ka kudirce kafirci kada ka kudirce munafinci kada ka kudirce bid'a da gangan a ranka idan ka kudirce wannan to Allah zai kama ka kuma zai maka hisabi kuma zai maka sakamako daidai da irin abin da yayi maka hisabi na abin da ka kudirce a ranka amma abin da ya zama bijiro maka yi to wannan Allah madaukakin sarki ba zai kama ka da shi ba to sa'annan wannan aya tana tabbatar mana da lallai bawa to zai ai mishi hisabi game da abin da ke cikin ranshi kaga zahirin ayar kenan sai dai amma malamai suka ce akwai wasu dalilai da suka togace wasu halaye na in ka kudirce kaza to ba za a yi ma hisabi na akama ka da shi ba idan ya zan waɗannan wasu wasi na ranka wani abu ne da ya bijiro maka ba kai ka wato kirkire shi ba ko kuma wani abu ne da ya zo maka kana kokarin karkace mishi yana dawowa kana baudewa yana dawo maka to kaga wannan Allah ba zai maka hisabi na kama ka ba ina fata an fahimta to amma idan ya zama wani abu ne da zuciya ta kudirce na haramun daga baya sai ka fasa aikatawa ka kudirce zunubi ka kudirce sabo ka kudirce mugun aiki ka kudirce makirci wa wani ka kudirce sharri ga wani sai ka ji wa'azi sai ka fasa kana da lada ko baka da lada kana da lada kana da lada ka nufi zina sai ka fasa saboda baka da kuɗi kana da lada kaga ka fasa kenan akwai tafsili idan ka kudirce abu kaza a ranka zaka aikata sai ka fasa to ba zai fita daga ɗayan halaye guda biyu ba imma ka fasa ne saboda Allah to zaka samu lada kuma ba za a yi ma hisabi akan wannan abu da ka kudirce a ranka ba imma ka fasa ne saboda gazawa imma ka fasa ne saboda baka samu dama ba imma ka fasa ne saboda baka da kuɗi imma ka fasa ne saboda baka isa zuwa ga wurin ko abin da zaka yi na sabon Allah ba sai ka ce ka fasa to kaga anan ba lada za a rubuta maka ba zunubi za a rubuta maka dan da ka samu dama zaka aikata da ka samu kuɗi zaka aikata dan haka za a kalli niyyarka sai a rubuta ka wato a hukunta ka daidai da irin niyyarka ina fata kun fahimci tafsilin da kyau idan ka nufi aikata sabo sai ka fasa idan saboda Allah ne da tsoron Allah to Allah zai rubuta maka lada sannan abinda ka kudirce na zunubi a ranka Allah ba zai kama ka da shi ba ku tuna da dogon hadisin Muslim wannan hadisi da annabi ke bada labarin wasu mutane uku daga cikin waɗanda suka gabaci wannan al'umma. Annabi yake bada labari suna tafiya a cikin kungurmin daji, hadari ya taso, suka shiga wani kogo, suka fake ruwan sama, suna ciki sai wani dutse ya gangaro ya dode bakin kogon. Suka yi su tura, suka ji dutse ko motsi baya yi, sai suka ce da junan su, to ba abinda zai tseratar da mu da ikon Allah sai dai mu tawassuli da kyawawan ayyuka da muka yi wa Allah, mu roki Allah Allah ya hidda mu daga wannan hali na kunci da muka shiga ciki. Daga cikin waɗannan mutane, mutumin farko sai ya miƙe ya tawassuli da biyayyar iyaye, ɗayan na biyu ya tawassuli da riƙon amana, ɗayan kuwa ya yi tawassuli da rashin daina fasa saɓon Allah da ya yi. Inda ya ba da labari cewa yana da wata ‘yar baffa, wato ‘yar ɗan uwan, wato mahaifin shi, ko wato mahaifin shi wa kokani, ta shiga cikin wata bukata, ta zo da ya taimake ta, shi kuma gashi Allah ya azurta shi da dukiya, ta bukata da ya taimake ta ya hana ta. Yace ga bukatar shi, sai ta yadda ta sallama kanta ya yi zina da ita, sa'an nan zai ba ta, baya aure ta ba, ta tafi da bukata ta ciyo ta, ta dawo ya kuma maimaita mata, ta kara tafiya da bukata ta ciyo ta, ta dawo, sai ta ce ta yadda. Shikenan suka daidaita ga inda za a hadu, ga daki, ga lambar daki, ga hotel, ga kaza, sai da ya zan daga shi sai ita. A wata riwaya aka ce har sai da ya zauna a tsakankanin cinyoyin ta zai zina da ita. Ta ce ka toshe ko ina, dan dakata, ka toshe ko ina, ka toshe window, ka kulle kofa, ka doda kaza, ka rufe kaza, ba wanda ke ganin mu, amma Allah yana ganin mu, ka toshe tsakanin kai da mahaliccin mu. Nan da nan Allah sai ya zuba imani a cikin zuciyar shi, nan da nan ya tashi daga kanta, ya fasa zina da zai da ita, yace zinare da ya bata ya bar mata ta tafi ta ce ta bukatanta. Yanzu kaga ya nufi yin zunubi a zuci, har ma ya nufi aikatawa a aikace, amma ya aikata, sai ya fasa saboda ni, saboda Allah, ba dan ya rasa dama ba, ba dan bai da kuɗi ba, ba dan kaza ba, ba dan kaza ba, sai dan saboda Allah. To Allah zai bashi lada. Gashi ya tashi ya tawassuli, ya ce ya Allah, in na yi wannan aikin saboda kai ne, ma'ana in na fasa zina saboda kai ne, ya Allah, Allah ka hidda mu daga kunci da muke a ciki. Dan da nan Allah madaukakin sarki ya kawar da wannan dutse, aka ce sai suka fito suna tafiya a bayan ƙasa. Wannan na nuna mana akan cewa idan kai nufin aikata zunubi sai ka fasa, amma saboda Allah, to Allah ba zai kama ka da wannan laifi ba, kuma hasali ma akwai lada da Allah madaukakin sarki zai baka. Wasu kuɗi ne aka baka ajiya, sai ka ji a ranka, to ko ka danne su ne, to ko ka rike su ne, to ko kai kwana da su ne, to ko kaza, can kuma sai ka tunano, to ai in a nan duniya ba wanda zai gane, ai akwai kiyama, sai ka tsoraci Allah, sai ka fasa, kaga ba wanda ya sani, sai Allah mahaliccin ka ko, to wannan tunani na zunubi da kai, Allah ba zai kama ka da shi ba, hasali ma Allah lada zai baka. Ina fata mun fahimta. A bisa ka'idar wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Jama'a mun fahimci tafsilin, dan haka kenan sai ya zama idan ka bar aikata, wato ka yi nufin aikata zunubi ko sabon Allah sai ka fasa, to kai tsaye ba za a ce za a baka lada ba, kuma ba a ce za a baka zunubi ba, sai a ce idan ka fasa ne saboda Allah, dan akwai wanda ba saboda Allah zai fasa ba, ko kalluwancin saboda Allah ya fasa,
ka auna namiji da ya jarabtu yayi zina da wance sai ya zama gashi ya samu dama ta bada kanta ya zauna a tsakankanin cinyoyinta aka tunatar da shi Allah ya wa'azantu ya ji tsoron Allah wannan ba kankanin al'amari bane jama'a to ma wani ya daina zina ne saboda ya tsufa bai iya zina sai ce to na tuba ƙarya ne Allah sai ya kama shi niyya ma da ya aran shi ko bai yi ba sai Allah ya kama shi wani yace na tuba da sata amma saboda gashi a garkame a bayan kanta yace na tuba da sata saboda ya ji an tsare shi ƙarya ne bai tuba ba jama'a eh ka bari kan a kama ka eh to kace ka tuba eh kace ka tuba tsakaninka da Allah amma aka kama ka eh to kada kai hujja da kaddara wallahi ka tuba wallahi muqaddari ne wallahi kaza kai ma za a kafa ma hujja da kaddara ai maka hukunci da shari'a ta zo da shi na fata mun fahimta wani zamanin sayyidina Umar haka aka kamo shi ya sata gashi duga komi za a yanke hannu yace ya amiral mu'minina wallahi kaddara ce haka Allah ya nufa ai komi muqaddari ne daga Allah shi ma yace wallahi komi muqaddari ne yadda Allah ya kaddara za kai sata haka Allah ya kaddara mu ma za mu yanke ma hannu yadda wacce take kaddara wannan ita ma kaddara ce eh kaddara ba tafi kaddara ba ina fata an gane dan haka jama'a kun ji malamai suka ce idan ya zan ya bar wannan sabo ne ya bar aikata haramun ne saboda Allah to za a bashi lada amma idan ya fasa ne saboda bai samu dama ba to lallai ne za a rubuta mishi zunubi koda bai aikata ba fa'ida ta hudu wannan ayar tana tabbatar da hisabi da za a yi wa bawa a ranar alqiyama ma'ana lallai a ranar alqiyama akwai hisabi akwai bincike na ayyukan bayi Allah kai mana hisabi mai sauki a cikin hadisi annabi yace duk wanda aka yi mishi hisabi na keke da keke annabi yace sai an mishi azaba a ce abincike ayyukanka gaba dai keke da keken me ka aikata me kai tun sa'ad da ka balaga har sa'ad da ka mutu annabi yace sai an maka azaba Aisha sai tace to ya manzon Allah gashi a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ka ce wanda aka yi wa hisabi sai an mishi azaba gashi kuma aya ta ce wanda aka bashi littafin shi da dama za a yi mishi hisabi mai sauki yaya al'amarin yake annabi sai ya ce da ita zaka ardul a'mal ai abinda ake nufi da hisabi mai sauki shine bijiro da ayyuka wani kayi kaza sai ya ce kayi kaza to na suturta maka a duniya ayo na gafarta maka ka tafi aljanna ba wanda ya sani yace wannan shine hisabi mai sauki ardul a'mal yazo a cikin hadisi annabi yana addu'a yana cewa Allahumma hasibni hisaban yasira Allah kai min hisabi mai sauki Allah kai mana hisabi mai sauki dan haka wannan aya tana nuni akan cewa lallai akwai hisabi a ranar alqiyama dan haka kai musulmi ke musulma tun kan ai miki hisabi na alqiyama kai kokari ka rika ma kanka hisabi na ayyukanka da kake a nan duniya me kai yau ina ka je me ka fadi da suwa kai mu'amala wani zunubi kai wasu irin kalmomi ka fadi waɗanda suke ba daidai ba kafin ka kwanta bacci sai kai ma kanka hisabi waɗanda zaka nemi Allah ya gafarta maka kai istighfari ka roki Allah ya yafe maka waɗanda zaka gyara ka je ka gyara washe gari ka rika ma kanka hisabi rika ma kanka hisabi shi yasa aka nakalto wata magana ko da take isnadin ta bi tabbata ba daga sayyidina Umar aka ce ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rika ma kanku hisabi ku rika ma kanku binciken ayyuka kafin ai muku hisabi a ranar alqiyama da haka musulmi kada mu gafala mu rika bincikan ayyukan mu yadda muke bincikan rayuwar mu da harkokin mu na kasuwanci da na yau da kullum mu yi kokari mu rika bincikan ayyukan mu jama'a wallahi kada mu samu matsala in kai dan kasuwa ne zaka ga kana da wani diyari haka kana da wani kundi na binciken to yau nawa aka samu me aka siyar nawa aka siyo yaya kaza suwa ake bi bashi suwa suke bi kana da wannan kullun kan ku kwanta bacci kana da wannan duk wata kana da littafi da kake kayyade waɗanda kake bi bashi da waɗanda suke haya a gidajenka da rasidai da kake rubuta musu da kaza kaga duniya kenan me yasa ba kai ma lahirar ka haka isa ba kai ma lahirar dan haka jama'a wallahi ku dage lahira ta fi komi jama'a mu tsaya mu rika ma kanmu binciken ayyukan mu dan haka lalle ne ka rika lura da ayyukanka na daidai da waɗanda suke ba na daidai ba to sa'an nan jama'a yana daga cikin darussa da waɗannan ayoyi suke dauke da su fadin Allah madaukakin sarki da yace yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi hisabi Allah madaukakin sarki ya fadi hisabi kadai baya nuni akan duk wanda akai mai hisabi za a yi masa azaba dan Allah da yace zai muku hisabi sai kuma ya tabbatar da mashi'a ta azaba a hannun shi in ya so yayi in ya so kuma ya gafarta ina fata mun fahimta dan haka wannan ayar tana nuni akan umumu mashi'atillahi ta'ala dan haka Allah madaukakin sarki in ya so sai ya maka azaba in yaso kuma sai gafarta maka wannan mashi'a ce ta Allah shi yasa ba mu ahlus sunna ba ma kutsawa cikin ayyukan da Allah yake bantu da su ba ma shiga cikin mashi'ar Allah mu ma Allah interfere cikin aikin shi mu ce kaza ne ba a isa ba ahlus sunna ba mu yi amma kaga mu'tazilawa da khawarij to suna yi suka ce dukkan mutumin da ya mutu baya shirka koda yana kaba'ir to tabbas da ya tashi kiyama wuta zai wuce Allah bai da ikon ya ce ya yafe mishi tunda ya mutu yana sabo koda ba shirka bane dan haka dole zai je wuta kuma in ya shiga wuta dole zai dawoma a cikin ta kaga wannan sun kutsa cikin mashi'a ta Allah ahlus sunna sai mu ce musulmi da ke aikata zunubin da ba shirka ba a nan duniya sunan shi musulmi mai nakasashen mai tauyayyen imani ma'ana ba za mu ce ba musulmi bane kaga khawarij za su ce ya fita musulunci kafiri ne a nan duniya mu'tazila sai su ce ya bar musulunci bai kai kafirci ba kaga hukuncin shi a duniya kenan mu kuma sai mu ce a musulmi ne amma mai nakasashen imani a lahira fa ahlus sunna sai mu ce yana karkashin mashi'a ta Allah in Allah ya so ya mishi azaba in ya so ya gafarta mishi wannan mashi'a ce ta Allah kuma ahlus sunna sun gudanu ne a bisa ka'idar Allah ta cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah na yafewa wanda yaso wanda ya aikata zunubin da ba shirka ba amma ga wanda yaso ina fata mun fahimta Allah bai yafe mu wanda ya mutu yana shirka amma yana yafewa wanda ya mutu yana wani aiki kasa da shirka amma wanda yaso cikin ma'ana masu yin wannan shirkar masu yin wannan zunubin afwan masu yin zunubi ina fata mun fahimta dan haka ka mutu kana zina ka mutu kana shan giya ka mutu kana caca waɗannan ayyukan yin su kafirci ne a kaga zunubi ne kaba'ira ne min kaba'irul zunubi duna shirki to sai mu ce in ka tafi lahira fa anta tahta mashi'atillah khawarij kuwa da mu'tazila sai su ce ina ai ana tashi direct zai wuce wuta ba wani rahama ba wata mashi'a kuma in ya shiga wuta zai dawwama mu sai mu ce a yana cikin mashi'a ta Allah in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu sai mu ce in Allah ya so sai yayi mishi gafara in yaso sai yayi mishi azaba amma in yayi mishi azaba komin daren dadewa to wata ran zai fito daga aljan daga wuta ya shiga aljanna saboda ba shirka ko kafirci ya mutu yana yi ba ma'ana duk wanda ya mutu bai shirka bai kafirci ko ya shiga wuta saboda mashi'a ta Allah to wata rana zai fito kaga wannan kuma tabbatar da ceto kenan dan haka wannan shine sabani na aqidar ahlus sunna da aqidar khawarij da yan bid'a a duniya suna kafirta musulmi mai sabon Allah sabon da ba shirka ba a lahira sai su ce in ya shiga wuta zai dawwama mu kuma sai mu ce a duniya sunan shi musulmi mumini mai nakasashen imani a lahira yana karkashin mashi'a ta Allah in yaso ya gafarta mishi ibtida'an ba wani bincike na aiki Allah sai ya gafarta mishi ya ce ka tafi aljanna in Allah ya haka akwai wanda ya isa ya ce dan me babu in kuma Allah ya so sai ya mishi azaba ya ce ka tafi wuta to amma in ya shiga wutan akwai ceto da za a yi wa ƴan wuta waɗanda Allah ya kaddara za su shiga wuta ba za su dawoma cikin ta ba to zai shiga cikin ceto imma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imma ceto na ƴaƴa ga iyayensu imma ceto na bayin Allah imma ceto na mala'iku imma Allah da kanshi ya ceto shi daga wuta ya kai shi aljanna Allah madaukakin sarki ka sa mu dace to sa'an nan fa'ida ta shida wannan aya tana tabbatar mana Allah madaukakin sarki shike da cikakken iko daga cikin ikon Allah akwai gafarta zunubi da yin azaba wannan iko ne na Allah to sa'an nan waɗannan ayoyi suna tabbatar da daidaiton Allah sama da al'arshi ko kuma samantakewar Allah sama da al'arshi dan Allah da yace amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi manzo yayi imani da abinda aka saukar mishi daga wurin ubangijin shi daga ina aka saukar da alqur'ani daga sama saukarwa shin daga ƙasa ake zuwa sama ko daga sama zuwa ƙasa duk abinda aka ce an saukar ba an daukaka ba an saukar daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama ko daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama daga sama zuwa ƙasa to Qur'ani daga wurin wa yake ya sauka daga Allah wannan yana nuni Allah a sama yake to sa'an nan wannan waɗannan ayoyi suna tabbatar da halittar mala'iku mala'iku bayi ne na Allah mala'iku ba a bauta musu mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa haifa ba sa saba umarnin Allah abinda Allah madaukakin sarki ya umurce su kade suke aikatawa akwai wata halitta mai suna mala'iku to sa'annan waɗannan ayoyi sun tabbatar da imani da manzanni gaba daya ba tare da rarrabewa tsakanin su ba kace ka yadda da wani baka yadda da wani ba ina fata mun fahimta shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli kamar yadda yahudawa suka ce basu yadda da Isa ba kristoci basu yadda da annabcin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai musulmi kada ka zama irin su dan yace bai yadda da Muhammad ba kada ka ce baka yadda da Isa ba kafircewa Isa kafircewa annabi Muhammad ne dan haka dole kai imani da manzanni gaba dai kada ka zama daga cikin waɗanda ke cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila kada ka zama daga cikin waɗannan idan ka zama to Allah sai ya ce ku dinnan ulaika humul kafiruna haqqan Allah ka tsare mu daga kafirci fa'ida ta gaba a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa na daga cikin sifofin mu'minai as-sam'u wat-ta'a as-sam'u wat-ta'a ji da biyayya kamar yadda ayoyi sun zo da haka burjik hadisi sun zo da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi mafi kusa shine hadisin sahabi Irbad bin Sariya hadisin al-Imam Abu Dawud da yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama maw'izatan balighatan wajlat minha alqulubu wa zarafat minha aluyun fa qulna ya rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi fa awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'a kuji kuma ku yi biyayya wannan wasiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam ga ta alqur'ani yazo da ita dan haka mu musulmi na daga cikin dabi'ar mu na daga cikin siffar mu da muka siffantu da ita shine kaji sako da yazo daga wurin Allah sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sa'annan kuma sai kai da'a kai biyayya kada kai gaddama duk abin da yazo daga wurin Allah kaji kuma ka sallama matukar kai gaddama to zaka ji dabi'a ce ta Yahudawa sune suka ce sami'na wa asaina wasma ghaira musma'in mun ji ba za mu duba mun saba mun yi tawaye wasma kuma mun ji ji ba ji na biyayya da jawuwa da aiki ba wara'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fid din dan haka idan duk abin da za a karanta maka na sakon Allah a Qur'ani ka yadda kai imani duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaji kabi kuma kai biyayya kai imani ina fata mun fahimta kada ya zama kana ji kana bijirewa kaga sami'na wa asaina kenan sannan kada ka dode kunnanka kace kai ba ma ka san ka ji kaba daya mun san akwai wannan wannan sun samu asali ne daga mutanen annabi Nuh ka karanta alqur'ani wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim mana ba ma sa san su ji wa'azin ba wai ma wai su ji su ce ba za mu bi ba jin ma ba sa so su yi sai su dode kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum sai su rika yaga tufafinsu suna toshe kunnuwansu da su Allah ya ce wa asarru wastakbaru istikbara suka girman kai suka doge akan abinda suke akai na bata da kafirci dan haka kada ka zama daga cikin waɗanda za su ce su wallahi ba za su ji ba eh kai ba za ma ka ji wa'azin ba kai gaba ka daure ka ji sakon Allah in ka ji kuma ka daure kai aiki alherin kanka zai dawo wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi ake tare al'umma daga karbar musulunci na daga cikin hanyoyin da ake bi a tare mutane daga fahimtar sunna a ce kada ka saurare su kada ka ji su da ka ji su to zaka yi imani da ka ji su zaka zama ahlu sunna sai mu ce tsarki ya tabbata ga Allah kamar kumba kamar katanta haka akai ma da'awar manzon Allah a farkon musulunci mutum da zai shigo garin Makka sai a ce ka toshe kunnanka kakkaji kakkaji Muhammad kakka saurare shi ka sa auduga ga wata auduga sai ga mutum ya toshe kunne kamar mai ciwon kunne ya tafi wani babban mutumi yazo haka Quraishawa suka ce kada ka saurari Muhammad kada ka ji shi yana da sihiri mai ƙarfi in ka ji shi to zaka bi shi ya iya jawabi yana da hikima da fasaha zai tafi suka ce to amma baka toshe ba yace to shikenan sai ya toshe sai ya tafi ya kama hanya ya tafi sai ga to wai shi da hankalin shi ya manyanta shi ma'ana dattijo ne ya gaje ya ga yau yayi kasuwanci kanshi ya waye yayi kaza ya san ash'arul arabi ya iya yanzu sai wasu sun nuna mishi abin da ya dace sai ya cire audugan sai ya wurgar yana zuwa sai ji sakon annabi aje annabi yana karanta alqur'ani shikenan sai musulunta sai ya imani to kaga cewa kada ka ji to wannan yana daga cikin hanyoyi da ake tare mutane yana daga cikin abubuwan da ake lissafa su a matsayin saddun an sabilillah ina fata an fahimta dan haka malamai suka ce mutane sun kasu kashi uku akwai wanda yake man la yasma'u wa la yuti'u ba zai ji ba ba zai da'a ba kaga shi gaba daya ma an dauke wuta kenan bai ma ji balle ya da'a to sannan akwai wanda yake man yasma'u wala yuti'u shi zai ji amma zai yi taurin kai ina fata an gane kaga yahudu da nasara kenan wasma' ghayra musma'in eh wasma' wasami'na wa asaina ina fata an fahimta to sannan sai nau'i na uku sune waɗanda ke cewa sami'na wa ata'na Allah ka samu daga cikin su to sa'annan jama'a fa'ida ta ƙarshe ko ta kusa da ta ƙarshe kaga dai waɗannan ayoyi gaba daya waɗanda suka zo a ƙarshen suratul baqara ayoyi ne waɗanda suka zo waɗanda suke nuni game da falalar wato ayoyi ne dake nuni akan wato hadisi sun zo da bayani game da falalar waɗannan ayoyi na daga cikin falalar da waɗannan ayoyi suke dauke da su malamai suka ce waɗannan ayoyi wata taska ce da Allah madaukakin sarki ya hiddo da ita dake karkashin al-arshin shi ya saukar da ita ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Muslim yayi nuni zuwa ga haka to sa'annan waɗannan ayoyi na daga cikin falalar su a sa'ad da za a saukar da su sai da aka bude kofofin sammai gaba daya a sa'ad da za a saukar da su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sa'annan wannan waɗannan ayoyi jama'a hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a cikin bukhari a cikin maghazi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi biyu a cikin dare to sun wadatar da shi waɗannan ayoyi na amanar rasul zuwa ƙarshen ta sun wadatar da shi daga dukkan wani sheidani Allah zai tsare shi sun wadatar da shi daga duk wata addu'a sun wadatar da shi daga duk wani zikiri in ya karanta su to suna matsayin duk wata addu'a da duk wani tsari da duk wani zikiri da zai a wannan dare kaga waɗannan wannan na nuna mana falalar waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul baqara Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wannan shine karatu na ƙarshe a cikin wannan sura kamar yadda muka yi ishara muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka faɗi tun daga farkon surar har zuwa yau waɗanda malam ya fara gabatarwa da kuma waɗanda muka dora daga inda malam ya tsaya muka ci gaba muna fatan Allah madaukakin sarki ka sanya musu albarka idan ba ku manta ba dama malam ya faro wannan tafsiri tun daga suratul baqara fatiha baqara har ya kwana a daidai aya ta 207 zuwa aya ta 208 ya tsaya a daidai aya ta 208 fadin Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amadu dukhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin a daidai wannan ayar malam Allah madaukakin sarki ya mushi rasuwa Allah madaukakin sarki ka kai rahama kabarin shi mun tashi daga daidai kan wannan aya gashi Allah madaukakin sarki ya ce muke mu mun kai ƙarshen suratul baqara muna fatan Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da alkhairan da kake tabbatarwa waɗanda suke karanta alqur'ani kuma suke kokarin bayyanar da ma'anonin shi abubuwan da suka fado mana na kure saboda karancin ilimi ko tuntuban harshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ka yafe mana Allah ka gafarta mana ka tabbatar mana da ladan su a mizanin mu na kyawawan ayyuka kun ga dai waɗannan ayoyi da muka karanta kunga akwai wato mawdu'at ne da yawa waɗanda muka waiwaye su musamman ma na ƙarshen nan wato ayoyi ne waɗanda suke dauke da wasu sakonni a dunkule kaga dai daga ƙarshe-ƙarshen nan musamman a tafsirin mu na bana mun dauko bayani tun daga kan ayoyi waɗanda suke bayani game da tahrimur riba haramcin riba to sannan muka biyo ayoyi waɗanda suke bayani game da jawazud daini wa akhdhur rahani halaccin ciniki da bashi da kuma karban wato asalin da yake da suna jingina to sannan sai daga ƙarshe muka karkare wato waɗannan ayoyi da bayani game da wato ayoyi da suke karantar da mu suke bayyana mana sauki na shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki ka taimake mu anan zamu saurara jama'a muna addu'a ta musamman Allah ka ji kan malam Albani Allah ka gafarta mishi Allah ka daukaci darajojin shi duniya da lahira. Allah ka hada shi da annabawa da manzanni. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sanya albarka a cikin abin da ya bari na ƴaƴa da mata da makaranta. Allah madaukakin sarki ka habaka waɗannan abubuwa da ya bari ka tsare waɗannan abubuwa daga dukkan sharri. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sanya mana albarka yadda muka hadu anan. Allah ka hada fuskokin mu a gidan rahama. Muna roƙon Allah ka tabbatar da mu ka ba mu istiqama. Allah ka nisanta mu daga fitina ta kabari da firgicin alqiyama. Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta. Zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.